Sashen Hausa na Muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Laraba 3 ga watan Agustan shekara 2018 suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Alheri Grace Abdul da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kan labarai
ana alakanta wani ambulan da ke dauke da adireshin shugaba Donald Trump na Amurka da kubar sinadarin resin da wadansu wasiƙu biyu da aka karbe a ma'aikatar tsaro ta Pentagon Yan sojoji bayan zaben sa shugaban kasar Iraki gogaggen dan siyasa na Bahaf Salib ya zabi dan Shia Abdul Mahdi a matsayin prime minister ya kuma umarce shi kafa sabuwar gwamnati kana war gidan shugaban Amurka Melania Trump tana ziyara a kasar Afirka nahiyar Afirka
Okay, to kanin labarin aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa ma'aikatan gwamnatin jihar Niger sun ki koma bakin aiki bayan janyewar yajin aikin da kungiyar kwadugo ta yi. Ko me yayi zafi haka?
To abin da ya zafi jinginan da aka yi mana na kudin hutu kuskure na aka yi da kamata ba ya kamata gabana ya dawo mana da kudin hutu
yayin da jami'in siyasa a Najeriya ke fidda dan takarar su a jihar Taraba sanata Aisha Jummai Alhassan ta zama yar takarar gwamna a jam'iyyar UDP
sai mu fara aikin neman zabe kuma in Allah ya yarda kuma nagode wa duk magoya baya na da suka karfafa ni suka nuna mani har gobe har jibi suna goyon baya na
haka kuma zamu kawo muku rahoto kan sabon salon magudin zabe ta hanyar sayan masu kada ƙuri'a a gabanin zabe sai kuma shirin demokradiya a yau wanda sahabi Imam Aliyu zai gabatar amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu Ana alakanta wani ambulan da ke dauke da adireshin shugaba Donald Trump na Amurka da wanda yake da guba sinadarin resin da waɗansu wasiƙu biyu da aka karbe a ma'aikatar tsaro ta Pentagon Sanarwar da ma'aikatar ayyukan tsaron ciki ta fitar ta tabbatar da samun wasiƙar da ake da alamar tambaya a kai da aka rubuta wa shugaba Trump ranar 1 ga watan Oktoba shekara ta 2018 sanarwar ta ƙara da cewa ba a fada shugaban ƙasa ta White House aka karbi wasiƙar ba kuma wasiƙar bata shiga fada White House ba Jami'an ma'aikatar tsaron sun shaida wa Muryar Amurka cewa an sami gubar resin a cikin dukkan wasiƙun da aka aika ma'aikatar tsaro daya da sunan sakataren tsaro Jim Mattis daya kuma zuwa ga shugaban ayyukan rundunar mayakan ruwa Admiral John Richardson an kai wasiƙon ofishin hukumar binciken manyan laifuka ta FBI jiya Talata domin ƙara bincike bisa ga cewar kakakin ma'aikatar tsaro Colonel Rob Manning wasiƙon sun isa ofishin rarraba wasiƙo na ma'aikatar tsaro dake wajen ginin Pentagon ranar Litinin Jami'an kare ma'aikatar tsaro kuma suka gano gubar lokacin da suke bincike wasiƙun suka kuma saboda haka wasiƙun ba su shiga ginin ma'aikatar tsaro ba inji jami'an ana dai samun gubar resin ne a wani irin wake idan aka sheka ko kuma aka ci ko aka yi wa mutum allura da ita bayan an sarrafa ta tana iya kashe mutum a cikin sa'o'i 48 bisa ga cewar cibiyar kare yaduwar cututtuka ta Amurka gubar resin ba ta da magani a halin yanzu kuma gwamnatin Amurka ta gaya wa Amurkawa kada hankalinsu ya tashi idan sun ji wayoyinsu na salula sun shiga kararrawa a lokaci ɗaya yau Laraba yayin da gwamnatin tarayya za ta yi wani gwaji karan farko na na'urar fargar da al'umma ta wayar tarho ta fada shugaban kasa Hukumomi sun fada kada al'umma tun da wuri cewa a wannan karan gwaji ne kawai sai dai za a aika da irin wannan sakon ne a zahiri idan aka fuskanci wata musifa ta gaggawa kamar gano an harba makami mai linzami ko wani harin ta'addanci ko kuma wani bala'in a man dutse waɗanda suka kunna wayoyinsu na salula da ƙarfe 2:18 na rana agogon Amurka za su ji wata ƙara da ba su saba ji ba yayin da wayoyinsu nasu kuma za su yi ta motsi daga nan za su ga sako akan wayar da bayani cewa wannan gwaji ne na hanyar sanarwar gaggawa ta wayar salula ba buƙatar ɗaukar wani mataki bayan minti biyu kuma waɗanda suke kallon talabijin ko kuma suke sauraron tashoshin rediyo masu dogo ko gajeren zango za su ji irin wannan faɗakarwar da za ta katse watsa shirye-shirye na tsawon minti guda a da an so a yi wannan gwaji ne tun ranar 20 ga watan Satumba sai dai aka dakata zuwa yau 3 ga watan Oktoba sabili da ɓarnar da guguwar da aka ba lakabi da suna Florence ta yi a jihohin North da kuma South Carolina Yan sauyi bayan zaɓensa shugaban ƙasar Iraki gogaggen ɗan siyasa Baham Sali ya zaɓi ɗan shiya Abdulmadi a matsayin Prime Minister ya kuma umarce shi da ya kafa sabuwar gwamnati. An keɓe matsayin shugaban ƙasa da ya kasance na jekanayika ga ƙabilar Kurdawa tun da aka fara gudanar da zaɓe mai jam'iyyu da yawa a shekara ta 2005 shekaru biyu bayan da Amurka ta jagoranci hanɓara gwamnatin shugaba Saddam Hussein. Abdulmadi wanda ya taɓa riƙe muƙamin mataimakin shugaban ƙasa da ministan harkokin albarkatun mai da kuma ministan kuɗi yana da kwanaki 30 ya kafa gwamnati ya kuma gabatar da sunayen 'yan majalisa domin a amince da su. Iraki dai ta gudanar da zaben majalisar ta karan farko ne a watan Mayu tun da aka murƙushe ƙungiyar IS sai dai ba a sanar da sakamakon zaben ba. Sai watan da ya gabata sabili da rigingimun da suka barke dangane da sake kirga kuri'u. Bayan an sake kirga kuri'un kuma aka tabbatar da cewa jam'iyyar babban malamin yanci a Muqtada al-Sadr ta sami kuri'u mafiya yawa. Ya kuma lashe kujeru 54 cikin kujerun majalisa 329. Sai haɗakar ƙungiyar da ta haɗa kan ƙungiyoyin mayaƙan yan shiya ta zo ta biyu da kujeru 47. Sai kuma haɗakar ƙungiyar Prime Minister Hadi al-Abadi tana biye da kujeru 42. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Uwar gidan shugaban Amurka Melania Trump tana Ghana a ziyarar da take yi a kasashen Afirka. Tafiyar ta farko ita kadai zuwa kasashen ƙetare tun da mai gidanta ya zama shugaban ƙasa. Uwar gida Melania ta isa Ghana ne jiya Talata da safe ta kuma ziyarci wani asibiti da ke birnin Accra inda ta ga yadda ake gwada nauyin jarirai ta kuma rarraba barguna da abin wasan yara da Fada White House ta aika. Daga nan ta tafi fadar shugaban ƙasa ta Ghana suka sha shayi da mai ɗakin shugaban ƙasar Ghana ɗin Rebecca Akufo-Addo.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla yayin da kungiyar kwarigo ta Najeriya ta janye yajin aiki tun ranar Litinin ma'aikatan gwamnatin jihar Neja sun yi komawa bakin aiki al'amarin da ya har rizuka gwamnatin jihar Neja kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Mustapha Nasiru Batsari.
Ma'aikatan gwamnatin jihar Neja a Najeriya sun ki komawa bakin aiki bayan da kungiyar kwadagon Najeriya ta janye yajin aikin gama gari a ranar Litinin din nan da ta gabata. Ma'aikatan jihar Neja dai sun ce sun ki komawa bakin aikin ne saboda dama akwai wata jikakkiya a tsakaninsu da gwamnatin jihar Neja. Kamar yadda shugaban kungiyar kwadagon jihar Neja Comrade Yahaya Idris Indako ya bayyana.
To abin da ya zafi jingilan da aka yi mana na kudin hutu kuskure na aka yi bai kamata ba, ya kamata gavana ya dawo mana da kudin hutu. Gavana ya yadda ta maimakon wanda suka mata a zauna a rubuta takarda wannan mutane sun ki yin aiki shi ne sa muka ce to idan an gama yajin aiki na gargadi na tarayya mu ba za mu dawo ba sai gwamnati ta yadda zai biya mana wannan bukatun.
To sai dai matakin kungiyar kwadagon jihar Neja ya harzuka gwamnatin jihar Neja inda har kwamishinan labarai na jihar Honorable Danjuma Sallau ya kira taron manema labarai domin nuna takaicinsu.
Matsayin mu shine wannan ba daidai bane, an yi ne dan dai a bata ma wannan gwamnati su, saboda inda za a yi akwai hanyoyi da ake bi kamar a kirawo wannan yajin aiki. Na farko ya kamata su tattauna da jami'in gwamnati, na biyu idan bai yu ba ma in za su je wannan yajin aiki za su rubuto kamar yanda dokan yin kwadagwai nuna a rubuta cewar abu kaza saboda gwamnati ta yi bijire mana da abin da bukatun mu. Sannan idan haka na aka bada noti gwamnati kuma bata komi ba, to wannan suka yi wannan sai mu ce maybe suna da dalili.
A yanzu dai wasu al'ummar jihar Niger sun fara zargin cewa yan siyasa na da hannu a cikin wannan mataki da kungiyar kwadagon jihar Niger ta dauka. Kwamar Sa'idu Ibrahim, shugaban kungiyar cigaban masarautar Kwanta Gora, na cikin masu irin wannan zargi.
To wannan yaji aiki da Niger suka ci gaba da shi saurayi ne son zuciya ne kuma siyasa ne, domin a ka'ida shi ne lokacin da za a je yaji aiki ya kamata a ce in suna da wani abu su ba su shigar da takardarsu, domin duk abin da za ka yi za ka ba gwamnati wa'adi, ya kamata a ce sun ba da gwamnati wa'adi. In yadda suke tunanin cewa su kada mambobinsu, ita ma gwamnati tana da alhaki ta kada mutanenta.
To sai dai shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger Kwamar Yahaya Idris Indaku ya musanta zargin.
Ina ramu da siyasa, mun yan siyasa ne, babu da magana siyasa, duk wanda yace akwai siyasa ciki wannan ruwan shiga Allah.
To amma bayan wannan takaddama dai kungiyar kwadagon jihar Niger ta bayar da sanarwar cewar ma'aikatan gwamnatin jihar Niger su koma bakin aiki a yau Laraba. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Gargamar mahalu jan mu kuke bun mu miki shin ina za ku da mu ku tausaya mana hakan.
Kuma da Allah a gaida Mustafa Nasir Batsari. A daidai wannan lokacin da jami'in Najeriya ke fidda waɗanda za su tsaya musu takarar gwamnati a jihohin kasar. Yanzu haka tsohuwar minista harkokin mata sanata Aisha Jummai Alhassan da ake lakabi da Maman Taraba ta zama yar takarar gwamnati a jihar Taraba ƙarƙashin jami'ar UDP. Ga rahoton Ibrahim Abdulaziz.
By the instruction of a national echo of our great party, those in favor to say those say no, chairman of local government say he gaba. Chairman of the local government say he gaba. Chairman of the local government say he gaba. Ballot paper and then table. Say to me, you suggest to add a Korea. A wancan akwati da kuke gani a can.
Baturen zabe kenan da go jam'iyyar United Democratic Party ta turo jihar Taraba domin gudanar zaben fidda gwani na jam'iyyar. Ke fa bayyana sunan tsohuwar minista harkokin matan sanata Aisha Jummai Alhassan Maman Taraba a matsayin wadda ta lashe zaben. A jawabin ta Maman Taraba ta ce jam'iyyar UDP za ta ma bada mamaki a babban zaben da ke tafe, inda kuma ta bayyana cewa
sai mu fara aikin neman zabe kuma in Allah ya yarda. Kuma na gode wa duk magoya bayana da suka karfafa ni, suka nuna mani har gobe har jibi suna goyon bayana, duk da an mun zalunci kuma suka ce duk inda na je su ma suna can. Ai kuma kun gani yanzu aiki ya koma gare mu gaba ɗaya, ba ni kadai ba.
Ko a zaben shekarar 2014 wata kotun ɗaukar ƙara ta kuwa baiwa sanata Aisha Jummai Alhassan nasarar cewa ita ce ta lashe zaben jihar Taraba inda jam'iyyar APC. To amma kuma daga bisani sai kotun koli ta yi fitile da wannan hukuncin tare kuwa da ayyana gwamnan jihar ɗan jam'iyyar PDP Actor Dare Dusan Isaku DDI a matsayin wanda ya lashe zaben. To wai ko me magoya bayan jam'iyyar UDP ke cewa a yanzu?
Da muryan dukkanin 'yan Taraba state masu kishin Taraba suka ce sanata Aisha ce gaba mu biki kowace jam'iyya kika je muna.
Yanzu dai ko an zura ido ne a gairin fafatawar da za a yi a zaben shekarar 2019 da ke tafe. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. Kuma da lagaida Ibrahim Abdulaziz. Yanzu kuma za mu leƙa babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakiliyar mu Hawwa Umar ta yi mana dubi kan sabon salon magudin zabe da ake a Najeriya ta hanyar sayen masu kada ƙuri'a a gabanin zabe. Hawwa, gareki.
Duk da raguwar magudin zabe ta hanyar dangwala kuri'u ko sauya takardun shigar da sakamako. A halin yanzu, ƴan siyasa sun bullo da logar ciniki da masu kada kuri'a da sayan damar su ta zabe su kada musu kuri'a. Ko a zaben jihar Oshun da aka kammala kwanan nan, rundunar ƴan sanda ta nuna hotunan mutane da tace dillalai ne na sayan mutane don su kada wa iyayen gidansu kuri'a. Rundunar ta ce ta samu mutane da dubban naira amma bata kama ko mutum ɗaya da ya sayar da damar kada kuri'ar sa ba, don ra'ayinsa ne kuma doka ta bashi dama ya kada wa duk wanda yake so kuri'a, ko ya samu kuɗi ko bai samu ba. Hatta hukumar zabe ba ta da hurumin hana karbar kuɗi don kada kuri'a in ka ɗebe wayar da kai da ɗaukar matakan hana magudi don hanyar tsari da kuma na'ura. Aliyu Bello shine kakakin hukumar zaben, ya ce sun dukufa ga shirye-shirye don dakile duk wata kafa ta magudi a shekarar 2019.
Domin duk kokarin da yanzu hukumar zabe ke yi shine ta tabbatar da cewa zaben 2019 da ai bai samu wani kaso ko wata tawaya daga kowace hanya ba, kuma ta dukufa akan cewa za ta inganta rijistar zabenta gabanin zaben 2019 ta yadda ranar zabe duk wanda ya cancance jefa zabe ne kadai zai iya hawa kan layin zabe ya jefa, kuma in har an samu wani rijistar wani da katin wani ya kuma tunkara wai zai zo shi abin da ba daidai ba, to tabbas daga nan da shi da jami'an tsaro sai dai a hadu a gaban kuliya.
Mukaddashin shugaban hukumar yaki da cin hanci na Najeriya Ibrahim Magu ya ce sun dau matakan hukunta masu sayan kuri'a da zayyana hakan da zirmiya.
Muna nan process da insurgency ne, abin nan ne bai kamata in fito fili in wannan ba, kana da abin yi a wajen dan jarida kai expose din nasu mana, kowa yana da abin da zai yi a wannan aiki, wallahi abin ko ya damu kowa, kuma ana yi ne saboda gobe kar yara su je suna shan wahala.
A farkon dawowar demokuraɗiyyar nan a 1999 har ganye wasu kan makala a jikinsu ranar zaɓe don ciniki da masu son a kada musu kuri'a da nuna kwai a baka ya fi kaza a akurki. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Talaka kamar kuka a kuri'ar kayancinka, ka rike makamanka ita za ta cece ka.
To a gaida Hawwa Umar.
Wannan shugaban gaza da ake ce da shi Buhari, nan da na faɗa laifin Buhari guda ɗaya ne, ana cin abinci a cikin dugu ya jiya haska wuta.
To sai a biyo mu cikin shirinmu na hantsi, inda za mu kawo muku rahoto kan murnar da 'yan jam'iyyun adawa ke yi kan rikicin da ke faruwa a jam'iyya mai mulki ta APC. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, wanda yanzu ko muke cewa karfe 1:17 na dare. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin mai zaɓuɓɓukan fidda 'yan takara da ake yi a Najeriya yake nunawa game da cigaban demokradiya a ƙasar, abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Daga irin yadda babbar jam'iyya mai mulki a Najeriya APC take gudanar da zaɓuɓɓukan fidda 'yan takara, masana suna ganin da sauran tafiya a haɓakar demokradiya a ƙasar. Misali, majalisar gudanarwa ta jam'iyyar APC a jihar Kebbi ta fito ƙarar ta gaya wa wani ɗan jam'iyya da yake neman takarar gwamna cewa babu gurbi. Da ya matsa hannu suka ce masa ko sun kore shi ko kuma dai shi ba ɗan jam'iyyar ba ne. A fili wannan mataki na nuna cewa wannan majalisar gudanarwa ta jam'iyyar APC a jihar Kebbi tana tare da gwamna Atiku Bagudu. Amma ta kwararta ta jihar Adamawa da ta so wata ƙilta gwada irin wannan uwar jam'iyyar daga Abuja ta dakatar da ita na tsawon wata shida. To ko me yasa ake yi wa reshin APC na jihar Adamawa haka? Masu shari'i suka ce watakila don cikin 'yan takara akwai wanda yake da kusanci da waɗanda suke riƙe da madafun iko, walau a fadar shugaban ƙasa ko kuma a helkwatar jam'iyyar. Ga ma kaɗan daga cikin rahoton da Murtala Faruk Sanyina ya aiko mana daga Kebbi kan rikicin siyasar jihar.
A iya cewa ciki ya ɗori ruwa a jam'iyyar APC mai mulkin jihar Kebbi a daidai lokacin da wani yarima a masarautar Argungu ya fito ƙarara ya bayyana aniyarsa ta neman tsayawa takarar gwamnan jihar a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ta APC. Ibrahim Yarade ya sauka a gaban gangamin dubun dubatar magoya bayansa inda ya zarce kai tsaye zuwa shalkwatar jam'iyyar ta APC a birnin Kebbi ya kuma gabatar da kansa ga shugabancin jam'iyyar a matsayin mai neman ta tsayar da shi takarar gwamnatin jihar.
Eto na je kamar yadda ka'idodin guidelines suka nuna kuma a zamana dan jam'iyya wanda yake yana biyayya ga jam'iyya da shugabanninta. Jama'a sun neme ni in fito in yi wannan takara kuma na karbi gayyatar jama'a.
To sai da alama bukatar ciro man na Kebbi bata sami karbuwa ba ga jam'iyyar ta APC a jihar wace tuni ta yi matsayar cewa ba ta da wani dan takarar gwamnati a jihar idan ba gwamnati mai ci yanzu ba Abubakar Aciku Bagudu. Inji sakataren kudi na jam'iyyar a jihar Aliyu Bature wanda shine ya karbi Ibrahim Mera a ofishin jam'iyyar ta APC.
Bai tashi tahowa headquarter ta jam'iyyar APC ta jiha ba sai da ya taho da bukata ta. Bai taba zuwa ya ce muna gashi shi dan jam'iyyar APC ne ba don mu karbe shi. Duk tarurrukan da muka yi na jam'iyyar APC ba mu taba ganin shi ba. Kuma duk adalci mu yi mishi tunda mun ka ce ya taho ya iske mu yanke hukunci. Amma duk da haka tunda yanzu ya bayyanar da kai ne cewa shi dan jam'iyyar APC ne kuma ya zo da wata bukata. Jam'iyya ba za ta hana mishi shiga shi ne wannan bukata ba. To me ne abayar na adalci?
Na tambayi Dr. Said Ahmed Duka na jami'ar Bayero ta Kano yaya su masana suke kallon zaben fidda yan takarar da jam'iyyun na Najeriya suke yi a halin yanzu?
Akwai dambarwa a cikin sa. Akwai wato kuma kwamacala.
To
saboda abinda na fahimta shine a dalilin abubuwan da suka auku a majalisa ta takwas a kasa wato tun daga sanda aka zaɓi majalisar da ke da wakilai a 2015 zuwa yau 2018 wato yadda suka nuna wa jam'iyya ba ta ita ba da yanda kuma daga ƙarshe suka tattara komitansu ma suka da damansu suka fita daga jam'iyya ya tabbatar da jam'iyya cewar ba ta da iko akan zaɓaɓɓu kai ba ma ta da iko akan naɗaɗɗu saboda haka sai jam'iyyu suka fahimci muhimmancinsa a lokacin zaɓe ne.
To
don haka abinda yake faruwa na fi zaton cewar jam'iyyun ne suke ƙoƙarin yanzu su tabbatar waɗanda suka ɗora wato waɗanda za su yi musu biyayya ne sau da kafa.
To
amma akwai kwamacala a ciki saboda a da ana kuka da cewa gwamnoni suna kama karya suna ɗauki ɗora yanzu kuma sai jam'iyyun suke neman su maye gurbin gwamnonin suna yin ɗauki ɗora suna kama karya.
Wanda duk gwamna ya ɗauka zai mai gurbinsa ko kuma mutumin da zai gaje shi to mutanen ne suka ci zaɓe. Shin wannan ya kuke kallonsa?
To ya alamu ne na cewar canjin da APC da suke takarsa wato akwai guraren da bai shiga ba tukunna wanda ya haɗa da wannan magana ta fidda ƴan takarkaru. Ba su iya samar da canji ba daga tsarin da PDP ta gadarwa ƙasar saboda haka tunanin suna bin tafarkin PDP kuma PDP su ma ba su canza ba tunanin suna tafi da lamarin su irin yadda suka saba yi a baya.
Yaya kuke kallon abin da ke faruwa a jihar Adamawa inda akwai gwamna mai ci yana so ya sake koma amma kuma da alaman yana fuskantar cikas? Daga ina kuke kallon wannan matsala take zuwa ne?
Wato da jihar Adamawa da jihar Lagos suna da kamanceceniya. Abin da yake faruwa alamu ne na cewar wasu iyaye gidan siyasa suna ganin sai yanda suke so na ai. A jihar Adamawa wani wanda yake da alaka da matar shugaban kasa yana da sha'awar kujerar. A jihar Lagos wani wanda yake da alaka da jagorar jam'iyya Ahmad Bola Tinubu yana da sha'awar kujerar. Saboda haka jam'iyya ta haifarwa da kanta da kanta hamayya a cikin gida. Su wannan kallon da za a yi wa tasu matsala kenan.
To Dr. Duka babu cancanta ne kawai idan ka kusanci mutum shikenan don yana da ƙarfi a jam'iyya ko yana kusa da wani babba a jam'iyya shikenan sai kuma ya zamanto damuwa?
Ba daidai bane. Idan wata kila wato akwai alamu na cewar waɗanda suke kai sun gaza, sannan wanda ake so yayi shi kuma yana da wato farin jinin al'umma, ko kuma abin da isa zama a ala a ce jam'iyya tana da wani mizani wato wani sikeli wanda za ta dore ɗan takarkarinta da mai ci da wanda ike kai da wanda ike nema, a ce sai wanda iri cika wannan mizanin shi za ta tsaya. To da abin da ma bane ko mutum ya cika ko da yana da alaka da wani a karata babu damuwa, sannan kuma a bar mutane su yi zaɓe su zaɓi wanda ike, idan wato zaɓe yana daga cikin wannan ƙa'idodin da mizanin da ya tanada. So kowace ƙa'ida aka shimfiɗa kuma in mutane suka cika suka zo kuma su tsaya zaɓe, to da babu damuwa dan wani yana da alaka. Amma daga dukkan alamu yanzu alaka ce kadai wato mizanin a wani wajen, kuma sai mizanin ya canza.
To ta yaya menene mafi a'ala na tsarkaka wannan harka ta fidda yan takara da zaɓuɓɓukan nan da ake yi a cikin gida na jam'iyyu, ta yaya za a yi haɓaka demokradiyya?
Yan siyasa su daina jin tsoron zaɓe, duk abin da suke da tunani ko tsoro a cikin fidda yan takara zaɓe zai maganin sa, sannan kuma kowani suke da sha'awar wace shi ne ya gaje su, to za su iya sa shi wato a cirbar da idan lokacin zaɓe ya zo ya shiga zaɓe zai iya ce ya ce musu sauki su sa mutum a kai ba sun wuri su kintsa shi ya iya wato ya iya cika ƙa'idojin da al'umma suke bukata na cin zaɓe, ya tsaya zaɓe ya ce a kan su kyale mutum ba a san shi ba watakila, ko kuma shinin da aka yi masa ba na alheri ba ne sai sun zo suka ciya su ji kuma shi suke so su ɗora, saboda haka su ji tsoron sai su zo suna bin tsoron kada ya shiga zaɓe ya faɗi. Shi ne da ake wannan dabarbarin ana canza ƙa'idoji ana mai da abu kamar charger ban, don haka su nutsu da harkar zaɓe su dinga kyale talakawa suna zaɓen wanda suka san
masu haro. Da aka Allah kamu ƙarshen shirin demokradiyya yau na makon nan, sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Murtala Faruk Sanyina da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da Ibrahim Abdulaziz da Nasiru Adamu Elika waɗanda suka haɗa mana shimfiɗa amma ba mu samu damar amfani da su ba, a nan ne sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To madalla a gaida sahabu kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga alheri ta damar da takaitattun labaran duniya.
Haka yake mai yiwuwa ne adadin 'yan asalin ƙasar Venezuela da suka ƙaura zuwa Colombia ya ƙaru zuwa miliyan 4 a shekara ta 2021 idan rikicin da ake yi a ƙasar mai mulkin gurguzu ya ta'azzara, inji ministan harkokin wajen Colombia. Carlos Home Trujillo ya yi kiyasin cewa abin da za a kashe kan kulawa da 'yanci rani da zai kai dala miliyan 9,000, sama da 'yan asalin ƙasar Venezuela miliyan 2 ne suka ƙaurace wa gidajensu a cikin shekarun nan domin gujewa ƙarancin abinci da magani da suke fama da shi, da kuma rudanin siyasa da tattalin arziki da ƙasar take fuskanta. Kimanin mutane miliyan 1 kuma suna zaune a makwabciya Colombia mai mutane miliyan 50. Wata kotu a ƙasar Turkiya ta tabbatar da hukuncin ɗaurin rai da rai da aka yanke wa wasu 'yan jarida da suka hada da Ahmet Altan da ɗan uwansa Mehmet Altan da kuma waɗansu mutane huɗu jiya Talata, watanni 7 bayan da aka yanke musu hukunci bisa zargin mara baya ga yunkurin yin juyin mulki da soji suka soyi wa shugaba Recep Tayyip Erdogan a shekara ta 2016 da bai yi nasara ba. An tuhumi 'yan uwan junan ne sabili da kalamansu a wata hira da aka yi da su a wata tashar talabijin kwana ɗaya kafin yunkurin juyin mulkin. Ana alakanta wani ambulan da ke ɗauke da adireshin shugaba Donald Trump na Amurka wanda kuma yake da sinadarin resin da waɗansu wasiƙu biyu da aka karɓe a ma'aikatar tsaro ta Pentagon.
To madalla masu raro anan muka ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin cika da shirin maimaicin shirin ciki da gaskiya. Za ku iya zarce shafukan mu na yanar gizo domin jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata a ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu wadda ta na gabatar da shirin da kuma Malam Sidi wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Jimmy. Ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.